ma da ku sai mu haɗu a shirinmu na dare. Ma'assalam.
Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu kammala maudu'in mu akan tasirin demokradiya ko me matasa suke cewa ƴan uwansu matasa.
Zan iya cewa da matasa tashi tsaye su nemi sana'ayi ko da sana'a hannu ce, kada ka sa girman kai, kai sana'ar da 5-10 za ta rika shi 10, wanda idan baka sa girman kai ba ta hakan Allah zai sa mata albarka, kuma ka ga cewar baka damuwa na ma ya baka ba, ka dogara da naka ne.
Yayi magana mai muhimmanci. To shi kuma barista ya kara da cewa
wannan magana na bangaren shiya-shiya, arewa maso yamma, arewa maso gabas, kudun kudu maso kudu, waɗannan duka haramtattun kalamu ne domin babu su a tsarin mulkin Najeriya. Abubuwa ne da suka samu asali a tsarin mulkin jam'iyyar PDP, saboda kuma dadewa da suka shugabanci kusan kowace jam'iyyar ta aro tana tafiya da abin a zahirce haka, amma babu shi.
Kafin mu tsandima cikin shirin yau sai muka wayi gari da wasu rahotanni gidajen jaridu sun buga da kuma wani hoton bidiyo inda ake zargin wani sabon sanata daga jihar Adamawa a Najeriya ya nuna cewa ya maru wata mata.
Hafiz, ai an ce abin kamar a birnin tarayya Abuja ya faru ko? To har yanzu dai ana ta cece ku ce akan magana, amma za mu sa wakilan mu a Abuja su yi mana bincike kafin mu tattauna akan wannan batu mako mai zuwa.
To a yau dai za mu ci gaba da tattaunawar da wakiliyar mu ta yi da jama'a akan tasirin demokradiya a Najeriya shekaru 20.
To amma dai bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin na abota wato Facebook a matan da ya gabata, inda muka ce shekaru 20 da komawa tarbar demokradiya a Najeriya, kuna ganin ƙuri'unku sun yi tasiri wurin zaben shugabanni? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To amsar mu ta farko ta fito ne daga Al Sadiq na Kandi, inda yace daga dan bayan nan sun yi tasiri, amma fa har yanzu ba mu gani a ƙasa ba.
To gida da Mu'azu kuma yace to ba za mu ce bai yi tasiri ba, an samu jan canji kadan, domin har yanzu dai akwai ma'aikatan zabe a wasu jihohi da ba a biya su haƙƙin su ba.
To shi kuma Mubarak Bala yace ƙuri'un mu har yanzu ba su da wani amfani, dauki dora kawai ake yi mana.
To shi kuma Yakub bin Musa ya ce gaskiya a halin yanzu ƙuri'unmu ba sa da wani tasiri.
To shi kuma Al-Hassan Abdullahi ya ce talaka ina ya san ƴancin ƙuri'arsa idan banda a bashi kuɗi ya yi zaɓe.
To
sun ji wani wata magana kuma ya sake bullowa da ita, don wannan shi ma ya kamata mu yi shiri na musamman akan wannan.
Wai sayan ƙuri'u.
Ƙuri'u kuwa duk da zaben ya wuce to mutane su san muhimmancin ƙuri'arsu.
Ƙuri'anku ƴancinku. To shi kuma Sale Isa Barkindo ya ce a gaskiya shugabannin babu ruwansu da ƙuri'unmu sai lokacin zaɓe, domin sun san za su ba da kuɗi su su saye ƙuri'un.
To shi kuma Umar makeri kakin dawa daga jihar Zamfara yace tabbas mu talakawa muna ganin amfanin ƙuri'un mu domin ga abubuwan ci gaba da dama sun shigo a ƙasar mu. Fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin talakawa ku tashi lafiya yau da gobe.
Amin. Kafiska karanto mana sakon mu na ƙarshe kenan a yau. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
To Amina, yanzu kuma bari mu je ga wakilar sashen Hausa Madina Dauda domin mu ji karshen tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawara yau da gobe.
Ka ji bayanan da Jafar ya yi na cewa demokradiyya ƴanci ne da kundin tsarin mulki ya ba kowa yana iya zama a ko ina da zai zauna. Ka yarda da wannan jawabi?
Eh, sosai na yarda da shi, saboda me wai maganar ka baro jahar ka ka je neman abinci a wani garin. Ba shi ne wai na rashin adalci ne a shugaban da ke shugabanta ko gwamna ko wani sarki ya ka a'a dama ce da ya zan kamar yadda ya bayani dama ce da aka ba wa kowane dan kasa ya je ko ina inda yake so ya nemi abincin su. So ni nake ga kamar saboda a lokacin da ka bar garin ka lokacin da wani shi ma yake sha'awar ya je garin ka. So ni nake ga lalle ba wai rashin adalci ne yake sa haka ba. Duk da dai cikin daidaikun shugabannin namu akwai rashin adalcin da ke sa dole ne sai ka gudo ka bar jihar ka sosai. So haka nake ga ba wai rashin adalcin ne yake sa ka gudo ba. Ka je wata jiha.
Gadafi, idan na ce ka ba da shawara yanzu misali ma matasa ƴan uwanka me zaka ce musu?
Matasa ƴan uwana ina ƙara ba su shawara akan su dage da kokari akan harkokin da suke ciki, abin da su dinga tafiyar ma da rayuwar su, abin da ya dace da su, suke tunani akan abin da ya dace da su, kar su dinga wani tunani ta wani bangare can daban. Kamar a misali maganan neman arziki, maganan neman kuɗi haka, kar kai tunani wai kana tare da abokinka kaga yayi kuɗi kai ma ka ce za ka bi wani hanya ka ce kai ma sai kai kuɗi, lalle lalle sai kai kuɗi, ba anan yake ba, abin daga Allah ne wannan. Idan Allah ya ce za ka yi, in Allah ya ce ba za ka yi ba za ka yi ba. Kuma kar mutum ya fitar da rai da cewa shi ma zai yi arziki, kowa nashi ina nan tafa da kowa nashi ina nan tare da shi. In dai akwai rayuwa a tare da mutum bai cire kar ya cire rai da kan cewa zai yi arziki, shine shawara na ga ƴan uwa na matasa.
Kuma ga shugabanni fa?
Eh, ga shugabanni su ma ina ƙara ba su shawara dan Allah su daye su zage danse su dingi taimakawa ƴan uwansu. Nauyin nan da Allah ya ɗora musu, nauyin nan fa yana nan tare da su a wuya, su daure su sauke alƙawarin da suka ɗauka. Kuma in ba su manta ba shugabanninmu wurin rantsuwa da sauransu sun riga sun yi rantsuwa wa za su taimaka, za su yi mulki iya bakin gurgudan ƙoƙarinsu. To dan Allah kar su manta da wancan abin ina nan fa a rubuta, yan aji in ka ɗauki alƙawari za ka yi mutum abu ba ka yi mai ba, an rubuta ina nan. Alashira za a tambaye mutum abin da ka wannan nauyin da ka ɗauka ba ka sauke ba, za a tambaye ka ina ka je ka manta wannan alƙawarin da ka ɗauka ƴan uwanka ba ka, abin nan kuɗi sun rufe maka ido ko wani rayuwar duniya abin nan ɗin abin da kayan duniya ya rufe maka ido ba ka sauke wannan nauyin da Allah ya ɗora maka ba. So shine nake ba mu shugabannin mu shawara dan Allah su daure su zage dantse su sauke nauyin nan da Allah ya ɗora musu.
To Jafar, bari in dawo gare ka. Lokaci ya fara daga mana hannu, bari mu ji shawarar da zaka ba matasa, domin in ka lura yawancin lokuta da matasa irin ku ake kuka, domin yawanci su ne zaka ga cewa suke daukan bindigogi, suke aikin ta'addanci da sauransu. Wace shawara zaka ba idan ƴan uwanka?
Ni shawara ta ga matasa shine, ko dai da mun riga mun sani cewa yanzu rayuwa ce da ta riga ta zamo tayi tsanani. Abin dubawa shine kamar wani ya taso yayi makaranta, yayi karatu, amma kuma ya gama bai da aiki. Kashi kuma dama daga lokacin da mutum ya riga ya girma yana da wasu haƙoƙi wanda ma a kan shi ta ɓangaren yawa kan shi sutura da shauran dai wasu responsibility nashi na kan shi. To irin wannan ne yake sa wannan ya riga ya makaranta, shi a ƙoƙarin shi in so samu ne ya sami abin da zai benefitin nashi akan karatun da ya yi. To idan bai samu ba, mutane dama zamu iya cewa kowanne yana a bayan kuɗi ne, wanda kuɗin nan su ne idan kana da su zaka iya yin rayuwarka ba tare da ka damu sosai ba. To irin wannan abin ne zan iya cewa da matasa su tashi tsaye su nemi sana'a yi, ko da sana'a hannu ce, kada ka sa girman kai, kai sana'ar da 5-10 za ta riƙa shi 10, wanda idan baka sa girman kai ba ta hakan Allah zai sa mata albarka, kuma ka ga cewa baka damuwa na ma ya baka ba. ka dogara da naka ne, amma idan ka rungume hannu dole ne takeici zai zo ma a kwana tashi wani zai iya zuwa dan kan bukatar kansa, yana da kudi zai iya zuwa ya baka kudi ya ce ga abin da yake so kai mai. To a karan kanka zuciyarka ta yi kankanta ta kauda kai akan kudin da za a baka, zaka karba kuma zaka je ka aikata wannan abun sakamakon dama baka da shi. Amma shi da a ce kana da dan sana'ayyanka, mutum yana kawo ma kudi komai yawan su, inda kana da sana'a ba za ka kalli wannan yawan kudin ba, zaka ga kawai yana so ya hallaka ka ne ya saka wata hanya su dawa. Amma dama in hannu rabbana kake kana zaune ne baka da aiki, da an kawo ma zaka karwa. To yasa ni shawara ta ga matasa, duk inda kake kai kokari mu cire girman kai, mu cire wani cewa wani zai bamu, mu nema ko a ina kake ka nemi naka, kada ka dogara da cewa gwamnati ba ta adalci, gwamnati ba ka nema, in dai ka nema gwamnati baya da laika cewa wai za ta zo ta baka hannu kudi hannu da hannu. Idan dai gwamnati aikin ma da yake haƙin gwamnati bai wuce hanya ba, ruwa, wutan nefa, amma ba haƙin gwamnati bane ta ce wai ta kawo kudi ta baka a rika wai ba kudi a ƙasa, a'a gwamnati abin da yake a constitution shine kawai ta gyara muku gurin zama environment naku, shine abin da haƙin gwamnati yake a kansu. Amma shi wa gwamnati ko su daga suna office aiki suke na kudi, ma'ana salary, ko shugaban ƙasa aikin salary yake yi, to yana da kyau kai ma idan je kana da aikin ka wanda in ka samu naka ne. Gwamnati kuma in ta samu wannan kudin dole hanya za ta yi ma, ba kai za ta zo ta ba ba.
To wace shawara za ka ba shi wa gabanni?
To ni shawara ta ga shi wa gabanni shine a zashirancen gaskiya, ko dai da bamu sani ba mu fadan mu kaman sijili wanda ake cewa ji ya zama dole aiki da shi ba lallai ba, amma dole za mu faɗi abinda muke gani da ra'ayoyinmu. Shawara ta ga shi wa gabanni shine ƙasarmu tana da arziki da kuma hali da za ta iya fito da tsarin raki na kamar yadda ake cewa magana ilimi ilimi. Shugabanni za ka ga ko da yaushe suna magana a yi ilimi a yi dini, kamar sarkin Kano Sunusi yana yawan faɗin cewar a sa yara makaranta. To yana ɗaya daga cikin matsalar karatu a ƙasar nan. Shugabanni sun sani cewar talakawa wasu da yawa ba su da damar ɗaukewa ‘ya’yansu kuɗin makaranta, amma kuma me gwamnati tana sane ta tsawwala makaranta kuɗi. Daga je ka samu makarantar gwamnati wanda ike ya kamata a ce a matsayinmu na 'yan ƙasa, makarantar gwamnati in dai ta yi kiran makarantar gwamnati hand out kayan karatu bai kamata a ce student shi zai saya ba, ɗalibi bai kamata shi zai sayi kayan karatu ba. Ya kamata kamar yadda su shugabanni in za su sani abinda a baya aka yi musu, yanzu ba shi suke kamanta ɗalibai ba. A ɗalibai shugabannin na baya akwai wannan in zai fito zai yi magana ya sani cewa yana makaranta har kuɗi ana bashi, wasu an raba masa mashina, wasu an ba su motocin hawa a matsayinka na ɗalibi mai karatu, don me don ka ji daɗin karatun ka mai da hankali. Amma yanzu an kasance kai ne a matsayinka na ɗan ƙasa ɗalibi, bayan ka biya kuɗin makaranta sai a ce wai still kai za ka sayi littafi. Wasu makarantu ma a ce ana so makaranta ba wutar lantarki amma a haɗa kuɗi za a sayi man fetur a sa janareto. Wannan ne ina kira ga shugabanni su yi adalci su duba taya aka yi su suka yi karatunsu, babu wannan tsananin a halin yanzu. Makarantu za ka samu makarantun gwamnati na gwamnati university ana biyan kuɗin makaranta 200,000 da wani abu, kana da 'ya'ya biyar, kana da ƙaramar sana'a, taya za a yi ka iya ɗaukawa 'ya'yanka har su gama wannan university, kuma daga baya ku zo kuna kiran a yi karatu a yi karatu. Wannan ku kuka haddasa duka wannan kayan karatu ɗin da ake yi su ainihin littattafan karatu da ake yi, kuna da hali da damar da za su iya buga su a ƙasar nan a zuba su a kowane university a matsayinsu na university na ƙasa, a zuba su duk ɗalibin da yake a ciki ya ɗauka ya yi karatu, ba dole bane ma ya tafi da shi gida, in ya gama karatu nan zai bar shi ya tafi, amma dai ya amfana da kayan karatu enough. To ni shawarar da zan ba shugabanni su kasance masu adalci, na ganin su duba shine shawarar da zan iya ba su akan su yi adalci.
To bari zo wurinka Jamilu, kana sana'ar sai da katin waya, wace shawara za ka ba matasa 'yan uwanka, domin idan ka yi la'akari da so tarin yawa matasa ne umul haba'isin tashi-tashin hankula da rashin tsaron nan da muke fama da su, domin su ake amfani da wajen kada hankalin al'umma.
Shawara da zan iya ba matasa su tashi su nemi sana'a, sana'a kowace iri ce karkare na ta dan kamar ni yanzu sana'a sai da katin nake sai dan ka zo ka samu a bakin hanya yana sayar da katin sai wani sai yana mamaki ya zan zo in sai ana yana sayar da katin alhalin ni na sa abin da nake samu a cikin ta da shi nake taimaka ma iyali na har na taimaka ma yan uwa na so ni nake gare matasa har yau waje su taya su neman sana'a kowace iri ce idan baka da sana'a ne har wani zai zo ya rube ka da wani abin hannun shi zai ce wai ka zo zai saka wani aiki wanda yana neman ya hallaka ka ne so ni yanzu a yadda nake din nan wani abu zaka zo min da shi ka rube ni har ka ce min nazo zaka sa na wani aiki ka dauko na makudan ka kudi ka saboda ni ina da sana'a ta na san illar wannan so mu tashi mu neman sana'a kowace iri ce aikin hannu ne aikin sana'a ko kai ko fiya ta zaka dora kanka kai yawo akai ka samu niran nan 100 ka je ka ci abinci ka je ka yawo ka samu ka sa aljihonka ya fuma ka zo kai zaune kai kana neman jiran wai sai wani ya zo ya saka wani aikin da zai zo ya hallaka ka
ko ga shugabanni fa
shugabanni hayo waje muna roƙon su su tashi alƙawari suka doka su cika alƙawurkan da suka doka kar boye ka zo ka dauki Qur'ani ka yi rantsuwa da shi ka zo kawai ka je ka shiga office daga kai sai iyalinka kawai ba abin da ya dame ka ana kawo ma shawarwari a kawai kai dai abin da ya dame ka daga kai sai iyalinka su wajen zaban ma'aikata da suke doka ma yankin duba akwai sun zuciya a cikin shi ko wani kawai bakin dai ga ka sai ka zo da takardun kayan makaranta komai ya cancanta a doke ka ina ai wannan ba daga mu ya zo ba amma da zaran ka zo da wani dan uwanka in kai a office din yake shikenan kai ka zo da wani dan uwanka kai kana wani manager ko wani wane ne a wurin to zaka samu dama da za a doke ka yake amma matukar baka da kowa a wajen a ba za a doke ka ba to abinda suke nuna hayo waje dai kawai daga su sai yayansu ne to abinda muke ba shawara fa alƙawari suke doka sun doka kuma Allah sai ya tambaye su su dan haka su san wanda ya cancanta a doke shi aiki ba kawai dan kai ka zo kana dan uwa ba kawai shikenan a doke ka aiki a tsaya a duba wane ne ya cancanta a doka yanzu kaman naɗe-naɗen da muke dakon shugaban ƙasa yayi dan Allah ya tsaya ya bincika ya duri cancanta ba magana wai ya duba fa irin aikin da suka yi mai a baya kamar shekara hudun da muka wuce wayannan ministocin da aka nada sai ya tsaya dubo shin daga cikin su wane ne suka yi abin a zo a gani in sun cancanci a dawo da su in ba su cancanta ba dan Allah ya je ya bincika ko a ina ne ba magana wannan dan jam'iyya kaza ne dan ina ne in dai ka kware a aiki a dauko ka a zo a azaka a gwada ka a gani bayan an gwada ka ba kai wani abin a zo a gani ba kana da damar da zaka canza kai shugaban kasa amma yanzu ana ta baka shawara wasu daga cikin su ba su yi wani abin a zo a gani amma kuma ana ta maganganun cewa wai za a iya maikar da su kaga wannan abun shi yake ja mu kasan nan tama sai ana zo ana ta wani zage-zagen shugaban kasa alhalin kai ne yake yana da kyau a ci ka canza su da yawan su daga cikin su ba wani abin da sun kai wani abin a zo a gani to amma kuma yanzu muna ƙara ba shawara yayi kokari ya canza
mun gode kwarai to na gode muku kwarai kwarai da gaske
to Hafiz ka ji bayanin da suka yi
gaskiya sun yi maganganu sosai musamman ma da magana kan matasa su tashi
kwarai
ne mun kan su
sai nayi to yanzu sai ci gaban tattaunawar da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da yin fashin baki akai da Dr. Abubakar Umar Kare malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja kuma kwararre a harkar zamantakewar dan adam
to na farko dai babban tunanin shi shine yaya Najeriya da ta zama madubi a tsakiyar rana za ta yi kokarin fita da jin kunya nan abinda nake nufi shine yanzu an dauki Najeriya an bata shugabancin duniya gaba daya majalisar dinkin duniya dan Najeriya ne shugabanta mukaddasin ko kuma mataimakiya magatakaddar majalisar dinkin duniya ɗan Najeriya ce dan Najeriya ne ɗaya daga cikin manyan waɗanda kasashen da ke harkokin man fetur na duniya suke shugabantarta bayan nan kuma dan Najeriya ne shugaban babban bankin Afirka bayan nan kuma shi shugaban Muhammadu Buhari shine aka sa gagaraba dan yaki da cin hanci da rashawa na Afirka bayan nan kuma shine shugaban nahiya Afirka maso yamma to idan kika lura da wannan kinga kasashen duniya sun sanya tunanin in Najeriya ta fadi harkokin demokradiyyar nan ba karamin dariya za a yi mana ba. To sai fita daga cikin kangin wannan kunya shine daya daga cikin abin da ke damun shi. Sannan na biyu kuma shine babban abin da ke damun shugaba Muhammadu Buhari shine yaya za a iya samun cancantattun mutane tukunna da zai yi aiki. Domin shi shugabancin kasar nan sashe na 130 na tsarin mulki ya dora akan shi a matsayin shine shugaba wanda zai nuna hanya. To amma waɗanda za su taho mukarrabai su aiwatar tare da shi din kuwa nan ne inda gizo ke sa kashi. An yi hawa na farko ban tsammanin an samu nasara ba, gaskiyar magana kenan. An yi hawa na farko ban tsammanin an samu nasara ba, amma a
wannan hudu na baya
to amma a wannan shekaru din kuma shekara ce wadda take tana tare da wani irin sirasi. Domin shekara biyu na farko shine shekara biyu da zamu saran aiki, shekara biyu na karshe kuma daga nan yan gojiwar siyasa za su fara zauracin kujera shi kanshi Muhammadu Buhari tunda hawa shi wannan na karshe ne. To saboda haka za a samu zaratan yaki da za su fito su yi aiki. Bayan nan kuma akwai korafe da dama da ke damun kasar nan, musamman in aka yi la'akari da bukata ta samun haɗin kai. Saboda kasar nan wasu misali in kika dauki yan kabilar Igbo sun kace shekara hudu suna wasunsu na fafutukar cewa su su fita daga Najeriya. Yanzu ma akwai wadanda ke tada kashin kayan baya a bangaren kasashen Yarbawa su ma suna su su fita. Ya za a yi kasar nan tun farko? Sashi na ɗaya na tsarin mulki ya ce da sashi na biyu ya ce Najeriya dunkulallen kasa ce wadda ba za ta taba rabuwa ba, ba za ta taba tsakuwa ba. Sannan taken Najeriya sashi na 15 sakin sashi na 1 ya ce haɗin kai da kuma amincewa da dunkulallen jama'a muke shine zai kawo mana kwanciyar hankali da jin daɗin jama'a. Sannan kuma sashi na 14 sakin sashi na 3 da na 15 sakin sashi na 3 da na 4 da na 16 da na 17 duka sun yi magana daidai to da tafiya tare a ba kowa haƙin shi ai kokarin rike kasar nan a matsayin dunkulallen kasa. To saboda haka kalubale na gaba shugaba Muhammadu Buhari yaya kasar nan za ta fi dunkule, saboda akwai wasu abubuwa da ke tahowa da ke barazana ga kasar nan. Alal misali in kika dauki wannan magana na bangaren shiya arewa maso yamma, arewa maso gabas, kudu maso kudu, waɗannan duka haramtattun kalamu ne domin babu su a tsarin mulkin Najeriya. Abubuwa ne da suka samu asali a tsarin mulkin jam'iyyar PDP, saboda kuma dadewa da suka shugabanci kusan kowace jam'iyya ta karo tana tafiya da abun a jahilci haka, amma babu shi a tsarin mulkin Najeriya. Abinda aka sani Najeriya dunkulallen kasa mai yanci kuma tare da jama'a, kowa yana kallon kowa a matsayin dan uwan shi. Sannan bayan nan kuma babban kalubale da ke a zuciyar Muhammadu Buhari shine ya za a samu maganin matsalar tsaro, ya za a samu maganin waɗanda suke kusan suna neman su fi karfin kasar nan, wato masu zalunci da sata dukiyar jama'a. Ya za a yaƙi cin hanci da rashawa? Yaya zai ilmantar da jama'a su sani cewa yaƙi da cin hanci da rashawan nan daidai da sashi na 15 sakin sashi na 5 nauyi ne na kowane ministan shi, kowane kwamishina na jiha, kowane gwamna, kowane dan majalisa, kowane alkali, kowane ma'aikacin gwamnati, in dai kana tsotsau daga cikin albarkacin dukiyar Najeriya nauyi ne akan ka daidai da sashi na 15 sakin sashi na 5. Haka kuma nauyi ne akan kowane gwamna, gwamnan jiha ne da kuma gwamnati ta tarayya, nauyi ne akan ku karkashin daidai da hurumin sashi na 14 sakin sashi na 2 ku tabbatar da tsaron jama'a da kuma jin daɗi da walwalarsu. Wannan shine mafi karancin bukasudin bu dalilin maka ko gwamnati. Amma abun takeici yanzu mutane nawa ne ke iya tunanin cewa su sun fi karfin su duk wani abu da zai kawo musu barazana? Babu wani wanda ya fi karfi. Tashin hankali ya yi yawa da tsagwaron talauci, da tsagwaron bayan talauci, da jahilci, duka waɗannan abubuwa su ne abun da suke kalubale ga shugaba Muhammadu Buhari na yaya zai nemi cancantattun mutanen da zai iya aiki da su har a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a cikin shekara biyu na fara mulkin shi a mataki na biyu.
To wata sabuwa Dr. Abubakar Kari, babu shiya a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya. Wannan ya zama wani kalubale guda da ya kamata a duba. To me kake ganin za a yi kenan na shawo kan waɗannan matsaloli yanzu da suka taso a ƙasa? Shin kwaskwarima za a yi ko me za a yi?
To irin salo ko kuma tsari da ƙasa ya kamata ta ɗauka ko kuma ta yi amfani da shi abu ne wanda yake canzawa a kowane lokaci. Idan aka wawaye tarihin Najeriya za a ga cewa tun daga lokacin mulkin mallaka tsarin yadda ƙasar take ya yi ta canzawa daga tsarin kudu da arewa zuwa aka samu larduna, aka samu jihohi 12 zuwa 19, 21, 30 da 36 a yanzu. Kuma wannan kullum zai ci gaba da canza saboda shi dan adam kullum abubuwan da suke masa linzami shine buri da kuma bukatu. To saboda haka masu neman cin bukatu a kullun za su tafi tawa da tunane-tunane da kuma tsare-tsare. Shi wannan tsarin shiroyi guda shida baya cikin tsarin mulki. Wani yunkuri ne da aka yi a 1995 lokacin da Madigajen Sani Abacha ya kira wani taro da zai fayyacewa kasar tsarin siyasa, National Political Reform Conference. To a wannan lokacin ne masu gwagwarmaya musamman ma daga kudancin Najeriya suka yi tababatun cewa sai a mayar da Najeriya mai tsari shiya shida. Ni na daga cikin mutanen da suke adawa da wannan tsarin shiya shida. Ni a gani na ya da matsaloli daban-daban. Shiyoyi biyu ne kawai za a iya cewa wannan abun zai taimake su. Shiyar kudu maso yamma wanda na 'yan kabilar Yaraba ne zalla, da kuma shiyar kudu maso gabas wanda na 'yan yanzu alal misali shiyar da na fito shiyar arewa maso gabas muna da jihohi shida. A cikin jihohin shidan nan muna da kabilu sun fi 100. Sa'an nan alal misali idan ka bar Guru a jihar Yobe kafin ka je Gembu a jihar Taraba, idan ma a cikin mota ne sai ka tafi kwana biyu, sai ka haye kabilu da yarurruka daban-daban wanda basu da wanda babu wani abu ma da ya hada su. To amma kuma an ce a shiya ɗaya suke ko a tarihi suna da mabambantan tarihi. To saboda haka ni ina ganin cewa idan har za a yi wannan shiya to ba dai shida ba, sai a duba a ga waɗannan mutane ne suka fi alaka da juna ta fannin tarihi, kabila, yare, al'ada da sauransu. To saboda haka wannan fabatu da ake yi na shiyoyin shida waɗansu ne kawai saboda bukatunsu da kuma son zuciyarsu suke so a yi, wanda kuma kamar yadda na faɗa daga lokaci zuwa lokaci shida man ɗan adam yakan nemi abin da ya fi masa sauƙi. Kuma irin wannan fabatu za a ci gaba da yinsa idan dai har akwai Najeriya, idan dai har akwai siyasa, to wannan fabatu ba za a daina shi ba. Sa'annan kuma akwai kowane lokaci idan aka fito da irin waɗannan maganganu akwai yadda ake maganinsu, ko dai a kafafun yaɗa labarai ko a majalisun jihohi da tarayya, magana ce ta 'yan siyasa waɗanda suke so su ga wace hanya ce mai sauƙi za a raba dukiyar ƙasar nan. Kuma yawanci duk babatu da ake yi yakan tadawa waɗansu hankali. To amma mu manazarta mun san cewa wannan kawai zance ne tun lokacin mulkin mallaka ake ruwan ɗan babatu kuma ba za a daina.
To a cikin takaitaccen lokaci na domin na ga lokaci ya fara hararinmu, barista, ina mafita to a cikin harkan nan gaba ɗaya ganin cewa Najeriya fa yanzu demokradiyya ta miƙe, to ina mafita?
Mafita shi ne a girmama sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya.
Me ne wannan sashe na uku
na tsarin mulkin Najeriya? An yi bayanin menene ma ma'anar Najeriya. Ma'anar Najeriya, gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi 36 da birnin tarayya Abuja da kuma ƙananan hukumomi da muke da su. Babu wani shiyya da aka sanya a nan gura. Saboda haka idan aka ce za a kawo maganar shiyya to an kawo rashin adalci, wanda yake sashe na 14 sakin sashe na 1 da ya magana demokradiyya, magana ce ta yawan dan adam. In kake ka dauki jihar Kano kawai ta fi dan mutum yawan dan mutum sama da waɗanda suke kudu maso gabas. Misali, to saboda haka ba ma abu ne ma da za a saurara ba, kuma ba za mu dauke shi ba. A kokari a yi amfani da matsayin sashe na 15 sakin sashe na 1 na cewa Najeriya dinnan ƙasa ce ta 'yan uwa, Allah ya halicce mu haka, gwada ne guda ɗaya, dole a cikin shi za mu kwana, a cikin shi za mu tashi, in ma wani ya fizge gobe kai ma za ka fizge. A yi shi haka, a tafi ta haka. Amma magana a rika ya wuce a wuce da hankalin mutane na 'yan siyasa da suke yi shiya-shiya. Babu shi, haramtacciyar magana ce. A yi kokari a tsaya a gina ƙasa, a sa kishin ƙasa, a sa ƙaunar 'yan uwa, wannan shi ne abin da za a yi. Amma duk magana wani wanda zai taso yana magana ai Najeriya ta rabu ko Najeriya ta yi menene, to yana karan tsaye ne da sashe na biyu na tsarin mulkin Najeriya, kuma abu ne wanda yake gwamnati ta gaggauta hukunta shi don ta maganin waɗanda za su shawo irin wannan a gaba.
Dokta, kana da abin da za ka ƙara a ƙarshe?
Abin da zan ƙara kawai shi ne Najeriya ta yi shekara 20 mulkin demokuraɗiyya. 'Yan Najeriya sai hakuri, ita demokuraɗiyya tafiya ce mai nisa. Fatanmu shi ne cewa duk da wuya da daɗi demokuraɗiyya dai ta fi mulkin soja, kuma ta fi duk ma wani tsarin mulki akasinsa. Muna fatan cewa kamar yadda aka yi shekara 20 za a yi 20 sau 20. Allah kuma ya tabbata mana da alkhairi.
To anan dai muka ja linzamin shirin, kuma ina so in gode ma manyan baki guda biyu da barista mai nasara Kogo Ibrahim da kuma Dr. Abubakar Kadi na Jami'ar Abuja. Ni Madina Dauda da na shirye shirin, kuma na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya ce maka mana bada umarni Daniel Brown da engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman tare da abokin aiki na da ya ce na gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe.
Ni Amina Buhari, auna daga nan birnin Washington, ke cewa